Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku, ku dukan ku masu sauraron mu da maraicen nan na Alhamis 7 ga watan Afrilu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16, da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. Anya mai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar, kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zango FM. A sauran sassan kasar ta Nijar za ku iya jin mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwami. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabira Fage
tare da Halima Jumrau.
Kamar dai ranar Alhamis da ta gabata, yau ma shirin yau da gobe, shirin matasa, zai ci gaba da tattauna batun tabin hankali bayan haihuwa, wanda ake gani ga wasu mata masu jego, wanda kuma da turanci ake kira postpartum psychosis ko kuma puerperal psychosis.
Da horon shi kuma a ce psychose perinatal ko kuma psychose puerperal. A makon jiya mun tattauna wannan matsala ce da ƙwararriyar likitar mata Dr. Hawwa Abdullahi Musa ta asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Yau kuma mun gayyato ƙwararren likita ɓangaren lafiyar kwakwalwa Dr. Mustapha Ibrahim Gudaji, shi ma na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Za mu tattauna kai tsaye da Dr. Mustapha Ibrahim Gudaji daga mun karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo mu, ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe, shirin matasa.
Sabbi na hauka daban daban sanina, wani aljanu ne ke taɓa shi sanina, wani tsafa tsafe da sambukan sanina, wani accident ne ko duba kutina, wani karayar arziki akan sanina. Wani kokotar mulki ɗan uwa sani, wani zazzaɓin taifot ke taɓa shi jina, wani mutuwar sahibi na sojaka, wani kotsarin basir ƙarƙashin shina, wani san muke kai shugun ya je ya zauna. Wani addu'o'in gido ga asali, wani rantsuwar ƙarya a ƙarƙashin sani, wani bakin mutane zauta shi sani, wani kambun baka ke ƙarƙashin zato, wani fushi iyaye ke zauta shi sani, wani hakin marayu ƙarƙashin sani, wasu miyagu na ƙwayoyi a sani, wani baliyan wani banalin ƙasashe ɓarna.
A Facebook mun yi muku tambaya cewa tsakanin matan birni da na karkara, wa ya fi fuskantar matsalar taɓin hankali bayan haihuwa? Ga amsoshinku.
Ni a nawa tunanin daga tushen harko arman wuri ko arman dole su ne illal aba isin jeho ya mace cikin mawuyacin hali, kuma an yi danganta wannan matsalar ga mata na karkara domin talauci da rashin wayar da kai na bada gudunmawa wajen cutar da su. Sako daga Aliyu Muktar Umar Kwalli a Kano.
Eto, ai abin kamawa yake, don yawancin taɓin hankalin da ake samu a wajen haihuwa wani rashin kulawa ne. Lokacin da aka ga mace ta fara naƙuda, wai sai a ƙi kai ta asibiti har ta zo ta galabaita, wanda a dalilin hakan takan iya samun taɓin hankalin. Kuma wannan abu yana faruwa ne ga matan birni da na karkara. Maganin hakan shine a dinga kai su asibiti da zarar sun fara naƙuda, kuma a dinga sutuce musu jikinsu da gashin kansu idan suna jego. Sako daga Hassan Ibn Muhammad Almangawi Machina.
Mahi yawan 'yan uwanmu na karkara sun yi fuskantar wannan matsala, duba da cewa akwai ƙarancin abubuwa na kula da lahiya da kuma rashin sanin abin da ya kamata a kula da shi lokacin samun cikin. saboda haka gwamnati da sauran al'umma sai mu kula da rayuwar mata masu ciki gaba daya a birane da karkara. Sako daga Sani Dahiru.
Yau da gobe, a gaskiya matan kauye sun fi samun matsalar tabin hankali bayan haihuwa. Saboda idan kaga mace ta samu ciki a kauye, to wallahi ko auna aunan ciki zaka ga sun ki zuwa. Idan har ka tambaye ta dalili, sai ka ji ta ce ita wai kunya take ji. Bayan haka, ba sa tsara kansu daga wanke-wanke a ban daki da kuma barin kawunan su a fili. Duk wannan yana cikin abin da yake janyo matsalar tabin hankali. Sako daga Muktar Junior Giyawa.
Yau da gobe, ai ko ba a ga mutum ba zai iya sanin wahi samun tabin hankali bayan haihuwa tsakanin matan birni da na karkara. Ku duba ku gani karkara babu ingantaccen asibiti, babu hanya mai kyau, babu ungozomomi masu kyau ballantana kayan aiki. Amma duk waɗannan abubuwa za ku same su a cikin birni a sauƙaƙe. Fatanmu da ya kamata gwamnatoci su inganta rayuwar mazamna karkara. Sako daga Alhaji Mele Yusufari.
Ba shakka, matan ƙauye sun fi samun matsalar tabin hankali don rashin samun kulawa da kuma rashin wuraren ba da lafiya. Allah ya sa itanadin asibitoci a ƙauyukanmu. Sako daga Edward Malone.
Yau da gobe, in dai ana magana akan tabin hankali ne ba zancen birni ko ƙauye. Ni a gani na duk ɗaya ne. Dalili na anan shine naga wasu suna ta cewa rashin asibitoci ko kayan more rayuwa babu a ƙauye. A'a, ai ba maganan mace-mace ake yi ba fa. Tabin hankali shi ma wani ciwo ne mai zaman kansa, musamman ma na bayan haihuwa. Da haka ni a gani na jahiltar sanin meye ciwon ne da alamominsa shi yake kawowa ga matan har su haukace bayan san haihu. Da haka awareness na likitocin kwakwalwa shi ne kan gaba. Don wata matin ainihi tana da burbushin ciwo na gado, amma ba zai tashi ba sai bayan ta haihu. Don haka da karkara da birane ba wani bambanci ko ina ana iya samu kuma duk kulawarka. Sako daga Isa Zakar Gana.
Yau da gobe, matan karkara sun fi kamuwa da wannan matsala ta tabin hankali sakamakon rashin wadatattun asibitoci da ƙwararrun likitoci. Sako daga Umar Faruk Karasuwa.
Hakika wannan matsala ta yi kamari a karkara, duba da yadda mata ba sa samun kulawa ta musamman yayin samun ciki har ya zuwa haihuwa. Sako daga Aminu Aliyu Bala.
Salam filin yau da gobe, a gaskiya wannan maudu'i naku na yau a fili yake. Masu samun matsala yawanci matan karkara ne, saboda rashin saurin mika su asibiti da zarar alamar haka ta afku. Allah ya kyauta, amin. Sako daga Gambo Baro Patusku.
Assalamu alaikum yau da gobe. Matan ƙauye rashin kulawa ne ke sa suke samun tabin hankali. Sako daga Isa Tasu'u alamar da ƙasar Jamhuriyar Niger.
Assalam VOA. A gaskiya, matan karkara sun fi matan birni fuskantar matsalar tabuwar hankali yayin haihuwa. A nan Niger muna fama da wannan matsalar. Sako daga Mujtafa Tarnai Maradi.
Hello, salamu alaikum, doctor.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yawwa doctor, muna godiya sosai da ka samu dama. Mun san akwai ayyuka da yawa a gabanka wallahi. Muna godiya da ka dan ware waɗannan mintoci 30 kai mana bayani, ka taimaka ma sauraron mu su ƙara fahimta wannan batu.
To na gode sosai Hajiya, ni ma na ji dadin wannan gayyata ta da kuke da ni wannan bayani. Mai mahimmanci.
To mun gode sosai. Yawwa, to da farin farko doctor, me zaka ce game da wannan matsala ta tabin hankali bayan haihuwa?
Eh to wannan matsala ce babba. Amma mu a nan gaskiya a kasashen Afirka ko wanda za a ce developing countries ya fi zama mana matsala akan developed countries kamar Turai kenan. Amurka da su Britain da haka. Kuma wannan matsala ce wadda za a iya kasa ta gida uku. Kashi biyu yana da sauki wanda za a iya kula da shi kuma asibitin gida ko wasu ma ba ta hanji asibiti ba na ƙwararru kamar namu. Sannan kashi ɗaya kuma shi ne yake da matsala sosai wanda ya kamata dole sai an zo asibiti na ƙwararru kamar namu inda ana so a samu sauki yadda ya kamata. Na farkon shi ne wanda ake cewa minor disturbances kamar wanda ake cewa maternity blues da turanci. wanda shi ba shi da tsanani yakan fara a ce kamar bayan kwana uku zuwa hudu bayan mace ta haihu, yawanci haihuwar farko yakan zo da alamu kamar na damuwa, na ɗan koke-koke da sau gajiya, yakan yi amari cikin kwana uku hudu haka bayan haihuwa. Sannan kuma da ɗan shawarwari da taimako da lallasa yakan wuce. Kashi na biyu wanda yake da sauki shi ma shi ne wanda yake faruwa a ce bayan sati biyu haka, sati biyu zuwa uku bayan haihuwa. Shi ma yakan zo da ɗan damuwa haka da rashin kwanciyar hankali, ba bacci, ga gajiya. Shi ma yakan faru yawanci saboda haihuwa, kuma haihuwan farko. Shi ma wannan ɗin yakan yi sauki cikin wata biyu haka zuwa wata shida. Da ɗan shawarwari abinda muke cewa psychological intervention, kamar shawara wajen likitoci da ƙwararru da kuma taimakon yan uwa, social support kenan. Kashi mai matsala sosai shi ne wanda ake cewa cultural psychosis, shi ne wanda yake zuwa kamar da tsanani. Shi kuma yakan faru cikin sati ɗaya zuwa biyu bayan haihuwa, yakan zo da tsanani tunda yakan zo shi ma da fuska kamar kala uku. Akwai na ɗaya shi ne wanda yake zuwa kamar wanda ake cewa delirium, zai zo mace bata san wanda yake kanta ba, bata iya gane lokaci ba, akwai damuwa sosai, ba za ta iya sanin a inda take ba. Amma shi kuma yakan zo saboda ma wasu ƙwayoyin cuta wanda su mu nan a Afirka suna yawan damunmu, amma kamar a Turai nan ya yi ƙasa saboda antibiotics, zuwa asibiti da wuri da kuma maganin ƙwayoyin cutar da ake yawan sha. Na biyu shi ne wanda yake zuwa ake cewa mood disorder, wanda shi ma is very common, yana da yawanci a nan Turai shi aka fi gani. A nan ɗin mu ma dai muna ganin irin haka, wanda mace za ta zo ba bacci, ga damuwa, ga tsabo faɗace-faɗace, da koke-koke, da raye-raye haka. Sai kuma kashi na uku wanda shi kuma cika yawan faruwa ba a cikin wannan mai tsananin, shi ne wanda ake cewa schizophrenic form, yakan zo kamar da yanayin taɓin hankali mai tsanani wanda zai iya zuwa da gane-gane ko da jiye-jiye. Mace ba ta wanka, ba ta damuwa da yaran, ita kanta naka tambaye ta za ta iya cewa ba ta san abin da ya dame ta ba ko kuma lafiyarta kalau, wanda mu a nan yawanci za ka cewa aljanu ne suke damunta. To alal haƙiƙa irin wannan idan ya faru, shi wannan na tsakiyar da muke zance ko ya fi da ɗimuwa ɗin sosai, mace bata gane inda kanta yake ba, ko na raye-rayen ko kuma na taɓin hankalin sosai, yana da mahimmanci zuwa asibiti. Kuma idan aka zo asibiti.
Hello?
Hello?
Yawa, kace idan aka je asibiti.
Na ce yana da kyau zuwa asibiti, inda aka samu wanda ya tsananin, shi ne wanda ake cewa cultural psychosis.
Yawa, akwai. Muna jin ka sosai, Dakta, muna jin ka.
To, alhamdulillah.
Yau, yanzu haka akwai masu.
Yana da kyau zuwa asibiti. Yana da kyau zuwa asibiti. Shi ma yakan faru a yawanci haihuwa farko, ko a ce mace dama ta taɓa samun yanayin rashin kwakwalwa a da, ko kuma a cikin dangi yan uwa akwai irin masu wannan matsalar, ko kuma wani a ce matar da ba ta da aure. Ba lallai a ce cikin shege ba, a ce kamar ko miji ya sake ta, ko ba ta da baiwar masu taimaka mata ga haihuwan ta zo kuma. To kuma cikin bayanin kamar zuwa asibiti yana da mahimmanci. Idan aka zo asibiti, dama na ɗaya kwanciya ce, stress mu mana so a kwantar da mutum, a kwantar da mace, saboda a kula da ita, a kula da jaririn. Jaririn kuma ko jaririya dole sai an tambaye ta ita ya take ganin jaririn ko jaririya, saboda wasu yakan zo da tunanin kan cewa anya wannan jaririn ba wani shedan bane ko wani mugun abu ne ya faru, ko kuma jaririn nan gaba zai iya zama wani abin da ba a so, zai iya zama kokarin kashe jariri. To shi yasa da yake mu kuma bangaren mu muna da harka da bangaren shari'a sosai. Sai ga yawanci an ce bayan haihuwa sati shida shine lokacin kamar biki ko wanka, to amma a shari'ance akan dauke har shekara da saboda ita ma dole a tambaye ta a kuma gwada yanda take ji da jaririn nan dole in tana tare da jariri ko jariri dole akwai mai kula da su sannan ana bada magunguna amma abinda muka fi bayarwa idan aka dauka magani kwana biyu kwana uku aka dan yi gwaje-gwaje komai lafiya in dai ba sauki sosai to akwai abinda muke cewa electroconvulsive therapy kamar wanda mutanenmu suke cewa wankin kwakwalwa shi yana da amfani sosai daga nan da nan an yi kama ana asibitin mu na ƙararru muna da irin shi idan aka yi nan da mata takan dawo hayyacinta a ci gaba da kula da ita har in an ga lokaci ya yi yadda za ta iya kula da ɗanta ko ƴarta sai a dawo da ita.
Dakta shi wannan wankin kwakwalwan yawa.
Yawa ina ce ki
haka. Na ce shi wannan wankin kwakwalwan ya ake yin shi?
To kamar operation ne za a ce yawanci mutanenmu suna cewa wankin kwakwalwa amma dai don dai ba mu san da lamb brush da Hausa ba ne ba amma ba wankin kwakwalwa ɗin ba ne ba operation ne ake yi akwai abin da ake cewa modified sai an yi wa mutum anesthesia sai yan uwa sun sa hannu anesthesia shi ne maganin bacci sai an sa hannu an yadda a yi wannan aiki sannan kuma akan yi kamar sau biyu haka a sati har a yi kamar sau shida ko sau takwas. Amma aka yi wa mace ana samun sauki.
Kamar wasu abubuwa ne ake makalkala mata koko ya ake yin shi wannan aikin?
Inji ne ake amfani da shi inji ne na Bature. Shi ma kamar anesthesia ɗin shi ma inji ne da kayan allurai na bacci na Bature. Dole sai a asibitin ƙwararru ne ake yi. Kafin mun ma nan a yi sai wanda ya samu training akan abin ya samu ƙwarewa. An koya mai an tabbatar ya koya wani lokacin masu an ba ka certificate cewa za ka iya yin wannan din.
Yawa.
Sai a mammakala abun dai haka ana dan makalawa duk dai ana makalawa a kare. Shi yasa mutanenmu ke cewa maka wankin kwakwalwa kuma yana amfani da lantarki.
Ka san mutanenmu akwai fasaha fassara.
wannan gaskiya ne.
Yawa to dakta
amfani kuma a ce banda wannan idan mace ta zo ta yi ciki nan gaba sai a rika gwada su zo asibiti da wuri ko bayan ta warke ma ta rika zo asibiti kamar mu ƙwararru na ɓangaren lafiyar kwakwalwa ana ƙara duba ta ana ba da shawarwari.
Yawa dakta wannan matsala ƙaruwa take ko raguwa kamar kuna da wata ƙididdiga ne da ke nuna wani lokaci misali a da can an yi samu yanzu abin ya ragu ko kuma a da can ba a samu yanzu ne abin ya yi yawa?
To kin ga a da can Hajiya abin da ya sa ba za a gane abin da yake faruwa da can ba saboda ba a asibitocin. Kamar mu a nan asibitin da nake aiki na Mala Aminu Kano shi ne na farko a nan ɓangaren namu da muke da wannan ɓangaren na lafiyar kwakwalwa. To kin ga da in abu ya faru za a ce aljanu ne shi kenan mace ta tafi ko ɗa ya tafi an yi rashi. Amma a yanzu alƙalma saboda an san akwai inda za a zo a samu taimakon nan muna ganin irinsu da yawa kuma sai akwai ɓangaren haihuwa nan ma akwai ƙwararru da kuma ɓangaren yara ɗin to da abu ya faru za a ce a tawo asibitin mallam. To a yanzu gaskiya mun fi gani a kan da.
Amma duk da cewa kamar yadda kai bayani yanzu akwai cigaba akwai asibitoci amma duk da shi akwai waɗanda sun gwammace su ba ɓangaren gargajiya ƙarfi kamar me kuke yi domin jan hankalin irin waɗannan ko kuma akwai wani aiki na haɗin gwiwa da kuke masu maganin gargajiya?
Wannan gaskiya ne to amma duk da haka haɗin gwiwar yakan yi tsauri. Mun kam gaskiya muna kokarin haɗin gwiwa da su. Amma kin ga kamar su za a ce zo akwai doka da sauransu suna zaman kansu. Mu kuma ma'aikatan gwamnati ne. Sun saboda kin ga har yanzu mutanenmu akwai yadda da maganin gargajiya sosai ba sai an san sahihancin shi ba. Inda aka ce wannan maganin gargajiya ne za a ce to ya yi kyau. To amma su kansu masu maganin gargajiya sukan ɗauko ƴan uwan nasu da kuma marasa lafiya su kawo mana su. Saboda sun san wannan sun gwada nasu bai yi ba za a ce wannan mara asibiti ce a to kuma zai ga cikin ikon Allah ana samun sauki a asibitin. Akwai haɗin gwiwa amma dai ba sosai ba.
Yawwa.
To, a doctor, da akwai wani Alhaji Abbas Baffa Chiledi ko Chiledi a Facebook yace tambaya ta anan shine ta yaya mutum zai iya gane matarsa tana da tabin hankali bayan ta haihu.
Yau to wannan kaje saboda mu maza yawanci zaki ga aka zo wajen haihuwa din nan duk harkar ta zama ta mata maimakon a ce namijin ya zo sosai sai a bar sai yawanci ma tsofaffi sune suka fi zama da macen. Amma dai aka ga ba bacci sannan yawan fadace-fadace damuwa kamar wannan zancen da na wasu mara su zuwa da koke-koke ko raye-raye ko yawan fadadin sannan wasu kamar na farkon na delirium wanda ba a samu a turai sosai yanzu za ki ga akwai zazzaɓi ciwon kai wasu kuma matan za ki ga naƙuda ta yi tsawo. To duk wannan abubuwa ne da za su nuna kan cewa to wannan fa akwai matsala wanda a kawo asibiti. Asibitin kuma da aka san za a samu ƙwararrun ma'aikata. To mutum zai iya ganewa in dai ga ba bacci surutu ya yi yawa fadace-fadace. Sannan kuma bari a ce kuma ga gane-gane nan ko jiye-jiye kada a ce aljanu ne to a maza a kawo asibiti.
Ni ina da tambaya
a nan. Yana da mahimmanci.
Da akwai yadda mace za ta iya ganewa ko da akwai matakin da za ta iya ɗauka kamar a ce da zarar ta san tana da juna biyu da za ta irin kamar abin da take ci ko kuma yadda take bacci irin alamu dai haka kafin ma ta haihu cewa watakil in ta haihu za ta iya kamuwa da wannan taɓin hankalin koko kawai dai yana faruwa ne ga kowa.
A to yawanci dama na yi muku bayanin kan cewa wannan kala uku na faruwa kala biyu ba su da matsala sosai sannan wannan kala ɗin da muke bayanin kai shi ne mai matsala sosai. To yawanci idan aka zo kamar wata uku na ƙarshen goyon ciki wanda ake cewa third trimester kiga akwai wanda suna da tsoro sosai suna tsoron naƙuda ko suna tsoron ba su san me za su haifa ba sannan a ga ba bacci. Yawanci shi ita wannan matsalar lafiyar kwakwalwa shi wanda yake da shi har da wahala yake iya ganewa amma na kusa da shi nan da nan za su gane wa'anda suke tare suke kusa suke kula da ita a lokacin za su gabata bacci ko ta zama mafaɗaciya ko yanzu tana murna in an jima tana kuka nan wannan lokacin ta ware. To mutum ba zai san yana yin wannan ba kamar waɗanda suke zaune tare da ita a lokacin suna za su gane ba.
To in an fahimci haka kana ganin cewa ya kamata a sa musu ido kenan sosai bayan haihuwa sai a zo asibiti ko a gwada su a gani.
Goyon cikin nan ya zama wajibi ya zama dole. Saboda a goyon ciki akwai ƙwararrun likitoci za su iya ɗan ganewa. Idan suka gane su kuma kamar nan da muke asibitin koyarwa akwai ɓangaren nan za su ce to shikenan ku zo ku duba ta ko kuma je kicin ɓarin a duba ki. Idan aka ɗan samu ɗan suspicion ɗin yawanci ba tare da wani abin da za a ci ba saboda mata sai sun aka zo haihuwan nan akwai sinadarin jiki da yake canzawa su prolactin ɗin estrogen wanda suke ɗan kula da yadda mutum. Idan suka canza ɗin ne har canjin ya yi yawa ana ganin cewa shi ma wannan yana kawowa. So shi sa gwajin awon ciki din yana da amfani sosai. Da kuma kula din wanda suke kusa su kula. Da jike turare rubutu a hakura a to asibiti.
Da akwai wani tsari da suke da shi a irin nan kasashen haka. Yawwa da akwai tsari da suke da shi a nan kasashen bayan matan da haihuwarsu ta farko kenan suna yin kamar aji kamar in an zo wannan shi watan ukun ƙarshen sai su rika kawo matan da haihuwarsu na farko ne irin ana ce musu ba lalle bane ba su ji sun shaku da jaririn su bayan haihuwa ba laifi bane idan suka ga cewa ba su shaku da su ba amma su fada su nuna kar su boye saboda an ce wannan ma yana ɗaya daga cikin alamomin cewa irin kamar ba daidai suke ba amma mafi yawanci zaka ga cewa a al'adance mu a dole in dai har ka haihu to yaron nan ya zama kamar kana san shi sosai ya shiga ranka to wani irin shawara zaka ba wa mata su san cewa ba lalle bane ba yana daukar lokaci sanan idan suka ga cewa kamar ba su shaku da jaririn su ba ai ba matsala bace ba amma dai ya kamata su fada
wannan gaskiya ne kin ga mu anan saboda babu wannan damar fadakarwa sosai ba mu da irin abin da ake cewa hotline a cikin kana da abu ga abin da zaka kira nan da nan ka samu taimako to sai abin ya koma dukkan ɗan uwa kuma anan ɗan uwa sai a ce miji shine na farko sannan shagantin shakuwa da jariri ko jaririya ya zama dole sai aka ga tunda lokaci ya canja ba kamar mutanen da ba idan mace ba ta shaku da ɗan da ta haifa ba na farkon nan kamar wajen shayar da mama ko ɗan kula da shi in dai aka ga tana baya-baya da shi to akwai matsala especially haihuwar farkon nan kuma zancen wannan faɗakarwa a nan ɗin ma na san kamar ɓangaren haihuwa suna da wannan tsarin idan aka zo wata uku na ƙarshe sannan kuma cikin farko to idan da ana ba da kamar wata ɗaya suka rage abin sati biyu har ma a dawo sati ɗaya sai a ce kawai to ma ku tuwo lebo ko da abin bai zo ba wajen haihuwa wajen nan saboda a ƙara wannan kulat sosai saboda haihuwar farko ce
yawa dakta idan muka duba a biranen ma irin ku ƙwararrun likitoci masu kula da wannan ɓangare na lafiyar ƙwaƙwalwa ba ku da yawa ballantana kuma mu yi maganar yankunan karkara kuma akwai mata da yawa masu fama da irin wannan matsala a yankunan karkara akwai wani kokari da kuke yi kamar akai-akai na zuwa na shiga yankunan karkara domin ganin irin matan da ke fama da wannan matsala
to wannan gaskiya ne mukan dan yi iyakacin daidai yin amma kin san hajjar saboda bangaren lafiyar kwakwalwa ai yanzu ana ganin kamar sabon abu ne a wajenmu mu an fi ganin cewa ko sihiri ko sammu ko aljanu su aka fi yarda da su a ce su suka kawo wannan to yanzu kamar da mu da sauran abokan aikinmu sai dai mun ga kamar yanzu akwai abokanmu da suke yin cire yanar ido tunda wani abu ne da za a yi yanzu a zahiri a gani to sai mu haɗu da su in suna yin nasu muwa muna yin namu na faɗakarwa to wannan goyon muna ɗan yin haka ko kuma su ɓangaren haihuwa suna faɗakar da mata wajen antenatal ɗin kaza da kaza da kaza mu kuma sai mu mu zo mu koya musu yadda za su kula da lafiyar kwakwalwarsu kuma da yawa akan samu mata da an yi bayani yawan damuwa yawan koke-koke ba dalili yawan shiru ko faɗace-faɗace rigijiyar nan ni ma ina da shi wancan ma tana da shi to da haka ake ɗan ƙara samun faɗakarwa amma mu matsalar da ake samu nan mutanenmu da kuma al'ummarmu dai sun fi son sha yanzu magani yanzu to kuma wannan abu ne wanda ake bi a hankula in sauki ya zo ko da yaushe muna ƙara gaya wa mutane kan cewa a rika daurewa ana zuwa asibiti na ba ku ne za ku daina zuwa da kanku ba har ma idan an zo an ce an sallama mutum mukan ba da lokaci a ce a rika zuwa ko ba magani ka rika zuwa kana samun shawarwari ko ki rika zuwa kina samun shawarwari kina koma lokaci-lokaci haka to shi ne dai ɗan ƙoƙarin da muke yi ya fi cin abin da za mu iya zuwa ɗan ƙauyukan tunda a nan tunda asibitin namu shi kaɗai ne mukan shiga duk states ɗin da ke kusa da mu haka da taimakon hukumar asibiti da mu ma kuma jajirwa cewa ta mu kan cewa dai al'ummar mu cin suka zauna lafiya duk mu ne gaba ɗaya
yawa daktar
daure haka
yawa lokaci ya fara ɗaga mana hannu dakta kamar wata shawara za ka bai wa maza da mata da ke sauraron mu yanzu haka game da wannan batu
to alhamdulillah abinda zan ce dai awan nan ya zama ya wajabta sannan idan ko mutane suna da dama zuwa asibitin ƙwararru ya ce kamar idan aka samu wannan damar kuma a ce mutum ko mace tana jeje tana gane-gane ko da an ce azanin ne dai a daure a zo asibiti. Especially wannan jeje da gane-gane yana da mahimmanci. Abin da muke cewa hallucination sun kenan. Inda aka samu kada a ce azanin ya zo asibiti.
Yawwa.
To
mun gode sosai Dr. Mustapha da ka dauki dama ka taimaka mana da wannan bayani. Mun gode sosai da fatan masu saurare sun ji dadin waɗannan bayanai. Sai gobe da izinin Allah ku huta lafiya.